This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Ko barkamu da wannan la'asariya da fatan mun sami lafiya. Sunana na Sarafila Hashim ina tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a babbar rana 16 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku da awwalin muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labarai.
To Sarafilu, ana sa ran masu shiga tsakani za su sake ganawa a Doha babban birnin Qatar a yau Juma'a. A kokarin da suke yi na gana an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin Gaza. Dabban 'yan Isra'ila da ke zama yankin yamma da kogin Jordan sun kai hari a wani ƙauyen Falasɗinawa da ke kusa da birnin Al-Qilya, inda suka koda motoci tare da kashe akalla mutum ɗaya. Kasar Ukraine ta harbo dukkan jiragen sama marasa matuƙi guda biyar da Rasha ta harba a wani hari da ta kai a cikin dare, a cewar rundunar sojan saman ƙasar.
Kamin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a cewa bayan shiga tsakani na wata kungiya mai zaman kanta, 'yan bindiga sun saki sojojin Nijar da suka cafke a harin ƙauyen Boni. Shin ko nawa aka biya kuɗin fansa?
Wallahi ba su ba da kuɗi ba. Wallahi ni magana ba ka sani irin su ba. President Chani bai san da maganan gawa. Prime Minister bai san da mun. ANC babu wanda sani. Nan ga garin ga babu wanda sani. Da mu equipe cin mu mutum committee wannan da babban soja wannan da ni faɗa maka.
Haka kuma za a ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun kama gungun mabarata da ke tangarari a babban birnin Yamai ciki har da 'yan Najeriya.
Ɗan gwamnati ya ɗauko mu daga Yamai ya kama nan. Ganin na sun kai ka mahalar mun yawa can Yamai ɗin. Eh yanzu kuma gida na za su maida mu.
Gwamnati ya kawo mu nan daga Yamai. Don saboda suna kama mu masu bara. A ƙasa ka sa mu ta ga amma sai mu ba zaga.
Sai a biyo mu domin jin cikakkun rahoton da muke tafa da su. Daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari, shirin da gidajen rediyon da ke kawance da sashen Hausa ke ɗaukan nauyin kawo muku. Wanda a yau gidan rediyon Vision FM na KB zai kawo mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma su ruke aiko mana ta email. To amma fa duk sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ana sa ran masu shiga tsakani za su sake ganawa a Doha babban birnin Qatar a yau Juma'a, a kokarin da suke yi na gana an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza, yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a yankin Falasɗinawa. Jami'an lafiya na Gaza sun ba da rahoto a lokuta daban-daban a jiya Alhamis kan cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin ya zarta mutane 40,000 bayan shafa sama da watanni 10 ana gwabza faɗa. A jiya Alhamis ne dai aka bude sabon zagayen zaman, kuma za a ci gaba da tattaunawar a yau Juma'a rana ta biyu, a cewar jami'an Qatar da na Amurka. Wani jami'in Amurka da ke da masaniya akan tattaunawar da aka yi a Doha, wanda ya nemi a saka sunansa, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an samu kyakkyawar fahimta a tattaunawar ta jiya Alhamis. A halin da ake ciki, Isra'ila ta zafafa kai hare-hare a Gaza. Jami'an lafiya na Gaza sun ce an kashe Falasɗinawa akalla 6 a daren jiya Alhamis a wani hari ta sama da Isra'ila ta kai akan wani gida a birnin Jabaliya da ke arewacin zirin Gaza. A gefe guda kuma, dabban 'yan Isra'ila da ke zama yankin yamma da kogin Jordan, wasansu sanye da abin rufe fuska, sun kai hari a wani ƙauyen Falasɗinawa da ke kusa da birnin Al-Qilya a yankin da aka mamaye, inda suka kona motoci tare da kashe akalla mutum ɗaya, a cewar hukumomi a jiya Alhamis. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu ta ce an kashe wani Bafalasɗini, wani kuma ya ji mummunan rauni sakamakon harbin bindiga da 'yan Isra'ila mazauna yankin suka yi a ƙauyen Jet. Wannan dai shi ne hari na baya-baya da mazauna yankin masu tada zaune tsaye suka kai a yamma da kogin Jordan. Wasu hotuna da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna motoci da gidaje na ci da wuta bayan hare-haren. Fadar White House ta faɗa a yammacin jiya Alhamis cewa hare-haren da masu tada zaune tsaye ke kaiwa kan Falasɗinawa farar hula a yamma da kogin Jordan ba su dace ba, kuma ya zama wajibi a daina kai su. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ƴan sanda da wani sashi na sojoji ne suka kai dauki kuma an kama wani dan Isra'ila daya. Rundunar ta yi Allah wadai da aukuwar lamarin wanda ta ce ya karkatar da hankalin jami'an tsaro daga ayyukansu. Ukraine ta harbo dukan jiragen sama marasa matuki guda biyar da Russia ta harba a wani hari da ta kai a cikin dare, a cewar rundunar sojan saman kasar. Sojojin Russia sun kuma yi amfani da makamai masu linzami guda uku samfurin Iskander M a yayin harin, kamar yadda sanarwar rundunar sojan ta bayyana a kafar Telegram. A baya, kamfanin dillancin labaran Reuters ya bada rahoton cewa Russia ta koma amfani da jiragen sama marasa matuki masu arha a wasu hare-haren da take kaiwa akan Ukraine a kokarin gano na'urorin kariya ta sama da kuma dabarar kawar da hankali. Gwamnonin yankunan Kyiv da Kirovohrad sun ce ba a samu wata barna ko asarar rai ba biyo bayan harin. Na'urorin kariya ta sama sun yi aiki a cikin dare a babban birnin Kyiv ba tare da an samu rahoton wata barna ba daga hukumomin birnin. A jiya Alhamis, sojojin sun kunna karawarwar gargadan hari ta sama har su hudu da an karar da mazauna birnin game da yiwuwar kai hare-hare. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba jima ba, Maryam za ta sake damar da karshen labaran duniyar, amma kafin nan, a jamhuriyar Niger, ɗan bindiga sun saki sojojin da suka cafke a yayin harin da aka kai wa jami'an tsaro a watan Mayun da ya gabata a ƙauyen Boni dake jihar Talibiri iyaka da Burkina Faso. Wasu 'yan ƙasar ta Niger ne ƙarƙashin wani kwamiti mai zaman kansa suka shiga tsakani, aka cimma nasarar kubutar da waɗannan sojoji da tuni suka gana da shugaban gwamnatin mulkin soja General Abdulrahman Tiani a yammacin jiya Alhamis. Wakilin muryar Amurka Sulaimuna Barma na ya aiko mana da ƙarin bayani.
A ranar 20 ga watan Mayun 2024 ne 'yan bindiga suka afkawa wata tashar jami'an tsaro a ƙauyen Boni na ƙaramar hukumar Makalandi, inda aka yi gumursu sosai. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar sojoji bakwai da 'yan bindigar da ba a bayyana adadinsu ba, sai dai maharan sun yi nasarar awon gaba da sojoji shida, waɗanda kwanaki kaɗan bayan haka suka bayyana a wata bidiyon da aka naɗa a wurin da aka yi garkuwa da su. Abinda ya sa wani kwamiti mai zaman kansa mai kunshe da 'yan Nijar zalla ya shiga yunkurin shiga tsakani ta yadda za a karɓo waɗannan dakaru ta hanyar sulhu. Shugaban kungiyar makiyayan arewacin jihar Talibiri Abubakar Jallo na daga cikin waɗanda suka yi wannan aiki.
Yau wata biyu da mita muna bisa wannan maganan ga su muka gwada musu ko in muna so tantamna ya tai gaba ya kamata mutanen ga su ba mu su dan mu zo mu gwada mu gwamnati kai lalle suna so a tantamna da su. Sai shekaran jiya da Allah ya sa muka ce wa kansu
akwai wani abin da aka bada kamar irin kudaden fansar ko kuwa
wallahi ba su ba da kudi ba. Wallahi ni magana baka sani irin su ba. Zan cani bai san da maganan gawa. Prime Minister bai san da mun. NSNS bai babu wanda sani. Nan ga garin ga babu wanda sani. Da mu equipe ɗin mu mutum komite wannan da babban soja wannan da ni faɗa maka. Lalle an faɗa musu ana an hada kuma ka hara ka wara musu. Babu abun da suka bar.
Tuni waɗannan sojoji su kimanin shida da mutanen da suka yi aikin shiga tsakani suka gana da shugaban majalisar NSP General Abdulrahman Chani da mukarrabansa.
President da kanshi yace muna ya ba mu goyen baya da aikin da muka fara mu yi shi. Yace ku sai ku yi. Kenan mu jiya mun samu karhin guya wanda ga samu yi aiki.
Prime Minister Ali Lamin Zan da ke bayani dangane da wannan al'amari a madadin hukumomin kasar ya yi godiya da jinjina ga waɗanda suka yi wannan aiki. Sannan ya bayyana cewa
les Nigériens sont les mêmes, ils sont connus dans le monde entier comme des gens paisibles, que même ceux qui ont pris les armes les déposent et rentrent rapidement à la maison.
En Niger dukkan su ɗaya suke. Duk duniya ta shaida mutane ne masu son zaman lafiya. Dukkan 'yan ƙasa hatta waɗanda suka ɗauki makamai su hamzarta su dawo gida domin mu gina ƙasarmu tare. Ba mu da wata ƙasa sai ita, kuma abubuwan da suka faru a yanzu na nuna cewa wannan ita ce hanyar da ya kamata dukkan mu mu bi. Kashe wutar rikici ta hanyar sulhu da daddiyar dubara ce da aka yi amanar cewa ita ce mafi a'ala wajen warware kowace irin takaddama. kamar yadda masana suka shanana ta buƙatar bin hanyoyin da ba na ƙarfi ba wajen magance matsalolin tsaron da ake fama da su a ƙasashen Sahel. Abdulrahman Alkasun mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum.
Babu wani rikici, wani yaƙi ko na ƙasa da ƙasa ko wata ƙungiya ta tawaye da ƙasa ko wasu ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai da wata ƙasa wanda aka kawo ƙarshen shi ba tare da an sa maslaha ba ciki maganar tattaunawa. Wannan shine sirrin, kuma ana cewa kenan yanzu watakila an kamo hanya tunda dai ga sakamako a bayyane.
Tuntubar 'yan bindiga a kan maganar sulhu wani mataki ne da aka ayyana cewa ya taimaka sosai wajen lafawar hare-haren 'yan bindiga da na 'yan ta'adda a zamanin hambararriyar gwamnatin Muhammad Bazoum. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sule Mumuni Barma, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Ana sa ran mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta bayyana shirye-shiryen gwamnatin tarayya na hana ƙara farashin kayayyakin abinci da na masarufi fiye da kima, musamman a lokutan da ake fuskantar ƙarancin su a kasuwa ko kuma a cikin wani yanayi na buƙatar gaggawa, da kuma taimakawa masu matsakaicin ƙarfi da ke son sayan gida a karon farko da dalar Amurka har kusan 25,000 a matsayin kuɗin kafan alƙalami, wato ƙudurorin da za su taimakawa jama'a da mataimakiyar shugaban kasar ta runguma tun daga lokacin da ta zama yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat. A yau Juma'a ake sa ran Harris za ta bayyana kudurorin nata a jawabin da za ta yi a karon farko game da tattalin arziki da zai mai da hankali akan magance hauhawar farashin kayan abinci da na gidaje, muhimman abubuwan da ke ciwo masu kada kuri'a tuwo a ƙwarya. Ana sa ran za ta yi jawabi a gaban magoya bayanta a wani gangamin yakin neman zaɓe da za a yi a birnin Raleigh da ke jihar North Carolina, jihar da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe, inda ita da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ɗan takarar jam'iyyar Republican ke ƙoƙarin ganin sun samu nasara a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba. A cikin kwanaki 100 na farko, mataimakiyar shugaban ƙasa Harris za ta fito da wani shiri da zai rage farashin kayan abinci da na masarufi ga Amurkawa, tare da ɗaukar matakan magance hauhawar farashin kayayyaki, a cewar kwamitin yakin neman zabanta a wata sanarwa da ya tura wa manema labarai ranar Laraba. Harris ta kudura aniyar ganin an tabbatar da cewa manyan kamfanoni ba za su ci kazamar riba akan masu sayan kayayyakinsu ba, a cewar kwamitin yakin neman zaben. Da yake magana da manema labarai a jiya Alhamis, Trump ya kira kudurorin Harris na kwamitisanci, inda gwamnati ke yanke farashin kayayyaki maimakon barin yanayin kasuwa ya tantance farashin.
Maryam Dauda kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan matakan da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka dauka na kuwar mabarata da suka mamaye titunan babban birnin Yamai, ana ci gaba da mika su jihohinsu yayin da ake shirin mika hukumomin Najeriya wasu 'yan ƙasarta da ke yawon bara a Nijar. Wakilin Haruna Wambako na ɗauke da wannan rahoton.
Fargagowar mabaranta da suka kawo al'ummar babban birnin Yamai intihata la'akari da damuwar matafiya da ma ɓarnar sunan ƙasar tare da ma waɗansu abubuwa na asha da ɓata birane ta hanyar kwana a tituna da ma yin ba haya ko ba wali a ko'ina a cikin gari, shi ne ya sa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar kakkaɓo mabaratan daga babban birnin Yamai zuwa jihohinsu da ma maƙwabciyar ƙasar Najeriya. Waɗansu daga cikinsu da ne iske hukumomin sojan na ta kokarin lodin su saman motocin da za su kai su yankunan su, sun bayyana min ko a cikin wani hali ne jami'an tsaro suka sarbike su.
Gwamnati ya dauko mu daga Yamai ya kama ni daga can Yamai, ko ganin na sun kai kamar halin mun yawa can Yamai din, yanzu kuma gidana za su maida mu.
Gwamnati ya kawo mu nan daga Yamai don saboda suna kama mu masu bara a kasa ka ta mu ta amma shi mu ba zaga kuma
dan nan mun sai ka ba ko ne sabon mun ka ta Yamai sai sun ka kwaso mu.
A cewar Kaptan Abubakar Ali Shina da kan iyakar Niger Nigeria birnin Gwanni to ni aka tura yan bar zuwa garuruwan su na Jamhuriyar Niger yayin da yan Nigeria ko aka dauki matakan mika su ga hukumomin kasar su
15 ga watan August muka samu mota uku da aka turo dukkan su dauke da mabaratan nan daga can babban birnin Yamai ya zamanto a cikin su ana samun kama waɗanda suka hito cikin garuruwa na cikin birnin Gwanni da sauran garuruwa a cikin Najeriya kasa makwabce mu daga can umurni da aka ba mu ba na baki ba a rubuce wato ya kasance idan aka kawo su mu kuma annan nan take yanke mu dau matakin ne tare da goyon bayan administrator delegate domin ya zamanto kowanne an sashi mota haggarin su wanda ya zamanto kuma na can kasa ce ta Najeriya su kuma dama mun san yanda take kasance a tsakanin mu cikin irin wannan yanayi tare da ikon su muke zuwa muzanta a yi duk abin da ya kamata a mayar musu da mutanen su
ɗan bara daga Najeriya da aka wurtato daga birnin Yamai sun bayyana cewa dole ne su wa hukumar mulkin sojojin jamhuriyar Niger da'a
Musa Muhammad to abinda hukuma ta ce ai to abita samu zaman lahiya mun zo da sun kawo mu da mota nan yanzu abinda rige mana mu samu wannan motar ta aka mu Najeriya ta dimu ka fata
yi za mu yi aiki zaman da sun katsaishe mu can babu yunwa babu kishiro alhamdulillah gaskiya tsakani da Allah ni illela nake cikin gari illela ko illela kauyen illela nake to zai zango gidan lani do
wallahi ba mu shi dadi da aka kawo mu bali bali tunda nake abinda gare ni shekara ta 15 ina zuwa Yamai shekara ta 2 ina jin yaran ga amma ban da shi ko na ta kai
a tambayar da na yi wa shugaban mulkin birnin iyaka da Najeriya Kaptan Abubakar Ali Shina wani matakai za su dauka idan ɗan baran suka sake dawowa sai ya ce
ayyuka da yawa akwai iri-iri wanda ake iya sa su to kaga aikin wannan za a amfani da su to shine magabatan namu suke kwatantawa a dama ana zaman yin shi tun malu ba wanda lokacin ba mun san da aka mun tashi mun tar da haka idan aka ce lokacin noma ya kama to ba dan bara ba har wanga mai yawon sai da dan goro bisa faranti in aka ga mu da shi an kama ya tayi
na wannan albarkatun gonaki da ake gani albarka shekara bana ana iya akwada su cikin gonaki su kama diba wake kenan
al'umma za ta yi amfani da su kaga kenan an ga karo cikin harkar noma da wani abin da za a samu amfani jama'a za ta more to ai sai su yi su kama sai a yi tare da su a ci tare da su
Haruna Mammana bako na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
a gai da Haruna Mambako wannan shirin na zamu kune kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku isarar mu tashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Mai sauraro assalamu alaikum barka da warhaka da kuma kasancewa tare da mu a cikin shirin da dan gari shirin hadin gwiwa da gidan rediyon murya Amurka VOA da kuma gidajen rediyo da take hulda da su a yau ne Abdullahi Muhammad Gondo na Vision FM Kebbi zan ja akala gabatar da shirin to a wannan karon shirin da dan gari yaya da zango ne a kasar Kalgo karamar hukumar mulki ta jihar Kebbi dake Najeriya Kasar Kalgo kasa ce da ke zaune lafiya da duk kabilu daban-daban da suke da su. Domin jin ƙarin bayani game da kasar Kalgo da sarautar kasar da ma sauran bayanai akan al'ummar kasar shirin da dan gari. Ya ji ta bakin dan Galadimar uban kasar Kalgo da yau bayan wasu dalilai da suka hana uban kasar Haruna Jada Bashar samun damar muna bayani akan kasar Kalgon abin da yasa dan Galadimar kasar Kalgon fara gabatar mana da sunansa.
Sunana Abubakar Arzika dan Galadimar Kalgo.
Da farko za mu so mu ji menene asalin kafuwar garin Kalgo.
Kamar yadda asalin kafuwar garin Kalgo a bisa ga tarihin da muka samu a garin Kalgo dama wuri ne wanda mafarauta masu harbi da sauran masu farauta suke zakkuwa suna neman namun daji suna tarawa haka su dan yi farauta su tara sai su je su sayar su dawo so ana cikin haka akwai wani malami wanda ake cewa malam bawa yana zaune a tsohon garin birnin Kebbi lokacin da jihadi ya zo birnin Kebbi lokacin Abdullahi Ngwandu sun zo jihadi. To yana daga cikin mutanen da aka zauna da su aka yi yarjejeniya za a ba za a yaƙi waɗanda an musulmai ba, amma dai kuma ba za a ba waɗanda za a yaƙa mahaka ba. So yadda tarihi ya bayar lokacin da aka yaƙi waɗanda aka yaƙa, akwai waɗanda aka samu labarin an ba su mahaka a gidan shi. So lokacin abun ya sa ya yi fushi sai ya taso da almajiran shi ya yi tafiya daga birnin Kebbi, yana tafiya har ya kawo inda waɗannan mutanen suke zama masu neman abin namun daji mafarauta. So akwai gumbin ruwa gulbi wanda ya gitta, to ganin wannan wurin akwai ruwa wurin sai ya ba shawarcewa to ai bari su yare zangon su a wannan wurin a kawo gari a wurin. So sai suka zo suka zauna a wannan wurin, shi yasa aka samu dalilin kahuwar wannan garin na Kalwo.
Sarakuna nawa aka yi a garin?
To bayan shi zuwan shi malam bawan da yake lokacin malami ne kuma shi ya ci gaba da jagorantar mutanen da suka zauna a hankali ana dan taruwa, garin yana dan taruwa shi ya ci gaba da jagoranta, amma jagora ne ba an nada shi a matsayin basarake ba. Bayan rasuwar shi cikin ƴaƴan shi sun ci gaba da rika halifar shi, ana nan cikin haka nan cikin haka nan har dai aka dan fara samun yawaita a gari, sai rikita suka ci gaba da tasowa wanda yake ba a samu jituwa ba tsakanin ƴaƴan nashi, wanda a lokacin nan masarautar Gwandu tana ambursa. Lokacin da sai su mutanen da annan a gari suka tashi suka je ambursa suka nemi wanda a sarkin Gwandu a wannan lokaci da suna son a basu wanda zai zo ya sarauta ya yi musu sarauta a nan garin. So a lokacin saboda ba su samu daidaituwa ba, so lokacin nan ya ba su dama su je su daidaita kansu. Aka ba su sati biyu ga yadda muka samu bayani, sati biyun ya cika ba su daidaita kansu ba suka sake komawa. A lokacin da suka sake komawa an haifa mishi jika wanda an samu shi suna Halira Abdu. So a lokacin sai ya yi appointing shi yana matsayin jariri ya ce ga sarki na ya ba ku na ba ku. So saboda haka wanda ya fara sarauta Kalgo shi ake ce Halira Abdu, kuma an ba shi wannan sarautar yana jariri. Sai dai aka turo mahaifin shi ya zo ya ci gaba da kula mishi. Kusan ga tarihin da muka samu an samu mutum biyu zuwa uku waɗanda suka rika mai kafin girman shi. So daga lokacin shi Halira Abdu zakuwa yanzu an samu sarkin gobir 11 wanda yanzu sarkin gobir mai ci yanzu Alhaji Haruna Jada Bashar shi ne sarkin gobir na Kalgo na sarkin gobir na 11.
Menene aka san garin Kalgo da shi?
Na ɗaya babban sana'ar da aka fi sanin garin Kalgo da ita ce sana'ar rini. Sana'ar rini Kalgo ta yi suna sosai a sana'ar rini domin muna da wani wuri inda shi asalin marina ake ce ma wurin, ma har yanzu wurin yana nan zaman marinan although dai yanzu ba a sana'ar rini a ciki. Bayan rini Kalgo suna noma sosai, akwai sana'ar noma wadda aka san mutanen Kalgo da ita da sana'ar fatauci daukan kaya zuwa wurare. Tun ana jigila da jakai mutanen Kalgo da dama suna jigilan kaya daga nan a za a sauke kaya ta ruwa su dauka sai Lagos da sauransu da jakai. Saboda haka Kalgo ta yi suna kwarai da wannan fataucin da kuma rini da kuma harkar farauta, domin asalin ma waɗanda suka fara zuwa suna dan zama da sunan farauta kamun namun daji. Saboda haka yana daga cikin abubuwan da Kalgo ta yi fice a su da kuma harkar karatun boko da na Muhammadiya.
A kasancewar garin Kalgo gari ne na Hausa Fulani, ya zamantakewar su take da sauran kabilu kamar Kabawa, Zabarmawa da sauransu.
Gaskiya yanayin zamantakewa kamar yanzu a jihar Kebbi, muna ganin cewa Kalgo tana daga cikin local government inda suke da zaman lafiya, suna da kyakkyawan zamantakewa a tsakanin juna. Tun dai daga uwayenmu da muka gada, ba mu taba jin an ce akwai wata rigima da ake yi tsakanin kabila da kabila ba a Kalgo, wanda yake muna da Fulani, muna da Hausa, muna da Zabarmawa, muna da Bare-bari da sauransu, wanda mun san kyakkyawan hulɗa kamar mu a namu bangare Fulani ne. Zaka ga idan ana wata lalura a gidan Bare-bari ta haifuwa ko aure, daga mu namu gidaje za a je a ɗauki irin ƙwaryar nono a kai musu. Su ma in ana wani biki a namu gida za su ɗauko irin, za su dafa wake su ci ko wuri da shi a kawo, wanda akwai wannan kyakkyawan hulɗa tsakanin dukkan kabilunmu na Kalgo. Muna zaune lafiya lau tsakaninmu da su kowa.
Ko akwai ƙalubale da garin ko jama'ar garin ke fuskanta a yanzu?
To alhamdulillah, gaskiya a garin Kalgo kamar yadda na faɗa, ba mu da wani matsala ta tashin hankali ko rashin zama lafiya tsakanin juna. Sannan ba mu da wani ƙalubale wanda mutanen garin suke fuskanta, kila ma da a ce muna kan wata iyaka wadda adda tashin hankali ko wasu abubuwa da ke iya kawo muna barazana ta rayuwa. Gwargwado ba mu da wannan, muna da ruwan sha, muna da wuraren noma, sannan kuma Gwargwado muna da wurare na sana'a da wuraren karatu, wanda a cikin cigaban da aka samu lokacin mai girma Sarkin Gobir yana daga ciki samun faɗaɗawar wurare. Da muna da kasuwanmu ta Kalgo tana cikin gari, gangaren gari, wanda a lokacin nan gebe ya kewaye kasuwan babu daɗin zama, shi ya yi tsaye a lokaci ne ya fitar da kasuwar a wajen gari, wanda an kasance daga baya an ka gano lalle lalle irin wannan gwarzon kokarin da ya aka samu wannan cigaba.
Na'am, to da ƙarshe menene sakon ka ga jama'ar Najeriya da kuma duniya baki ɗaya?
To alhamdulillah, babban sako na shine muna ƙara wa Allah godiya, sannan kuma muna ƙara kira da mutanen Najeriya da jarumu ta Kebbi mu ci gaba da yi ma ƙasa addu'a, mu kuma mai da komi ga Ubangiji.
Tauraro, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirin da ɗan gari, shirin muryar Amurka VOA haɗin gwiwa da Vision FM birnin Kebbi. A madadin kowa da kowa, ne Abdullahi Muhammad Gwandu ke cewa a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.
To a gaida Abdullahi Muhammad Gwandu daga Vision FM Kebbi. Yanzu kuma lokacin da za mu zaka loka ɗan daga cikin wasu ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aika mana ta email mu kawo muku.
Saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, gwakarufin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace salam biyoyi Hausa. Dan Allah ku bani dama in kira ga gwamnan jihar Bauchi karkashin jagorancin sanata Bala Muhammad Gauran Bauchi, ya taimaka ya raba al'ummar jihar Bauchi takin zamani da dawa da shinkafa da gwamnatin Tinubu ta bayar a rabawa talakawa da rage radadin matsin rayuwa da ake fama da shi, wanda kawo izuwa yanzu ba mu ga an raba ba. Fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar da aka yi domin shi. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yake ruwan sama ya sauka bayan shafa sama da kwanaki 20 ba tare da ruwan ba a nan karamar hukumar mu ta Rijau. Saboda haka Allah mun gode maka, fatan kuma Allah ya sanya albarka albarkatun gonan mu waɗanda tuni wasu suka fara bushewa saboda rashin ruwa. Amin. Sako daga Sani mai lange-lange Alwaya Wuri yace muna marhabin da shirin da gwamnatin Najeriya ke yi na yin garan bawul ga fannin lafiya domin magance karuwar likitocin kasar zuwa kasashen waje. Da fatar Allah ya sa a cimma nasara.
To masu sauraro, da haka muka kakashin shirin namu na yanzu sai kuma mun sake da shirin manar da karfe 9 da rabi a ogon Najeriya Niger Kamaru wanda dai ya karfe 8 da rabi a ogon GMT da Ghana. To kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan Farfesa Mustafa Munir Mustafa bisa da son mahaifinsa Alhaji Munir Mustafa da Allah ya warsuwa a daren Juma'a a jihar Kano dake Najeriya. Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya sa muku mu cika da imani. Yanzu amaridin Maryam Dauda ta taimaka shirin ya zo gare ku sai Fiona Nanduwa Mai da ta hada shirin tare da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC Mr. Phil Hashim kuma yake cewa kada ku kashe rayuwa. To mun shirin yau da gobe. Assalamu alaikum.